Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu rarrun ma a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya da fara'a da nomad da dalol dukkaninsu a zangon FM. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mutane da sadarwar internet a duk lokacin da aka sauta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da ranar Asabar 26 ga watan Mayu shekara ta 2018. Ni mai sarfi Lahashin Gumel tare da Grace Alheri Abdul da sauran abokan aiki ke farin cikin kamo wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Shugaban Koriya ta Kudu ya gana da tukurensa na Koriya ta Arewa da nufin ganin an cimma nasara a yunkurin tattaunawa gaba da gaba tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa. Gwamnatin Shugaba Trump ta shaidawa 'yan majalisa cewa ta cimma yarjejeniya da za ta ba da dama kamfanin sadarwa na ƙasar China ya ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci. Kana bisa ga dukkan alamu masu goyon bayan sake dokar zubar da ciki a ƙasar Ireland za su sami nasara a kuri'ar raba gardamar da aka kada.
To kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa Majalisar Wakilan Najeriya ta yi fitali da dokar kafa wata ƙungiyar zaman lafiya ta Peace Corps.
Muna da abubuwan da ke aiki ba mu inganta su ba sai kuma ɗauko sabo mu ci irin shi ne kuma da same aiki za su yi. Ina ga ai abin ya saba mu hankali.
Haka kuma za ku ji cewa asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya yi gargaɗin sake ɓarkewar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma nasihar malamai da za mu ji albarkacin watan Ramadan da kuma wasu daga cikin saƙonnin da kuma sauraro ke turo mana ta email. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labarin mai karantawa Alheri Grace Abdu. Koriya ta Kudu ta bayyana yau Asabar cewa tana sa ido sosai a kan kai komo da ake tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa bayan sa'o'i 24 da shugaba Donald Trump ya janye daga nan ya sake bayyana yiwuwar zaman tattaunawa ta tarihi ranar 12 ga watan Yuni a Singapore da shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un.
We're talking to them now. They very much want to do it. We'd like to do it. We're going to see what happens.
Shugaba Trump ya ce muna magana da su yanzu. Suna matuƙar so a tattauna. Muna so a tattauna. Za mu ga abin da zai faru. Kakakin fada shugaban ƙasa ta Seoul Kim Yong-kyun ya faɗa a wata sanarwa cewa muna gani an yi sa'a da ba a yi watsi da batun tattaunawa tsakanin Koriya ta Arewa da Amurka ba, kuma an sake ƙarfafa batun. Ranar Alhamis, shugaba Trump ya soke tattaunawar da ake shirin gudanarwa da Kim sabili da barazanar da Pyongyang ta yi na janyewa daga tattaunawa bisa lafazin waɗansu jami'an Amurka. Jami'in jakadancin Koriya ta Arewa Kim Ye-gon ya ce suka da Koriya ta Arewa ta yi kwanan nan martani ne kan lafazin Amurka. Ya ce cece-kucen da ake yi yanzu ya nuna akwai buƙatar gaggawa ta wannan zaman tattaunawa. A halin da ake ciki, shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya gana da takwaransa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un yau Asabar domin tattaunawa kan yiwuwar taron ƙolin da ake kyautata zaton gudanarwa da shugaba Donald Trump bisa ga cewa Koriya ta Kudu ganawar shugabannin ta biyu a cikin watanni. Moon da Kim ba su daɗe da ganawa ba akan iyakar da aka girka da karu da rana domin musayar miyau da zai buɗe ƙofar tattaunawa tsakanin Koriya ta Arewa da Amurka bisa ga cewar ofishin shugaban ƙasar Koriya ta Kudu. Moon zai bayyana sakamakon tattaunawa da suka yi ta tsawon sa'o'i biyu da Kim gobe Lahadi da safe bisa ga cewar wani muƙarrabin shugaban ƙasar. Gwamnatin shugaba Trump ta shaidawa 'yan majalisa cewa ta cimma yarjejeniya da za ta ba kamfanin sadarwa na ƙasar China ZTE damar ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci wanda mai yiwuwa ya share fage ga Amurka ta samu ci gaba a tattaunawa da ake shirin gudanarwa watan gobe da China kan harkokin cinikayya. Ƙarƙashin yarjejeniyar, kamfanin ZTE zai sallami shugabanninsa ya ɗauki jami'an Amurka da za su sa ido wajen ganin kamfanin na kiyaye duka ya kuma biya tara. Kamfanin zai biya taran ne bayan tarar kusan dala miliyan 100 da ya biya sabili da sayar da kayan aiki ga Koriya ta Arewa da kuma Iran sabanin takunkumin da Amurka ta kakaba. A nata bangaren kuma ma'aikatar cinikayya ta Amurka za ta dage dokar da ta kafa shekaru 7 da suka shige da ta haramtawa kamfanin ZTE sayan kayan aiki daga kamfanonin Amurka. Kamfanin kasar China ya dogara ne ga kayan aiki wajen sarrafa kayayyakinsa, kuma takunkumin da aka kafa farkon wannan watan na barazana durƙusar da kamfanin baki ɗaya. Jiya Juma'a da yamma, shugaba Donald Trump ya cancaki 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat, ya kuma sanar da yarjejeniya a saƙonsa na Twitter. Wata majiyar ma'aikatar cinikayya ta Amurka ta ce kamfanin ya saba wa yarjejeniyar da aka cimma da shi a kan kiyaye takunkumin. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana kan kidaya sakamakon kuri'ar raba gardama ta tarihi da aka kada kan batun zubar da ciki a ƙasar Ireland, inda sakamakon farko guda biyu suka yi nuni da cewa masu goyon bayan soke dokar sun sami nasara. Prime Minister Leo Varadkar ya shaidawa manema labarai yau a Dublin cewa sakamakon farko alama ce ta neman sauyi cikin ruwan sanyi. Idan sakamakon zaɓen bai sauya ba, kuri'ar raba gardaman za ta kasance wata nasara ga mata a ƙasar da ke fafutukan neman 'yancin zubar da ciki a ƙasar da galibi 'yan ɗarika Katolika ne. Binciken da jaridun ƙasar suka haɗa da Times suka gudanar ya nuna cewa kashi 68 cikin ɗari na waɗanda suka kaɗa kuri'ar raba gardaman jiya sun goyi bayan soke dokar, yayin da kashi 32 suka nuna ƙin amincewa. Wani bincike kuma da RTE ya nuna kashi 69 cikin 100 sun goyi bayan soke dokar, 31 kuma suka nuna rashin amincewa. Daga ƙarshe, yunkurin da Amurka ke yi na yakar ta'addanci a nahiyar Afirka na fuskantar matsaloli da dama, musamman ta fuskar yadda ƙungiyoyin 'yan ta'adda ke sauya shiƙa kan ƙungiyoyin da suke mubaya'a da su da kuma sauya manufofinsu. A cewar jami'an tsaron ƙasashen yammacin duniya da takwarorinsu na Afirka, membobin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ci gaba da sauya manufofi da aƙidojinsu, ramarin da ke ci gaba da dishe layukan da ake sa a bambanta ƙungiyoyin da inda suka sa gaba. Wannan, a cewar jami'an, ya samo asali ne saboda yadda 'yan ta'adda ke goya wato gogayya tare da nuna sha'awar yi wa ƙungiya irin ta Al-Qaeda da kuma IS aiki.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, bayan lokaci mai tsawo da ta ɗauka tana muhawara akan amincewa da dokar kafa ƙungiyar zaman lafiya ta Peace Corps, Majalisar Wakilan Najeriya ta yi fatali da dokar gaba ɗaya. Wannan doka ta Peace Corps ita ce shugaba Muhammadu Buhari ya kisa hannu a kanta domin ta zama doka bisa wasu dalilai. Ga rahoton Madina Dauda don ƙarin bayani.
Majalisar Wakilan Najeriya ta fuskanci matsin lamba daga wajen yawan ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suka ba da dalilan cewa kafa wannan ƙungiya ta Peace Corps ka iya rage yawan matasa da ke zama babu aikin yi, domin a cewarsu zai ƙara inganta matakan tsaro da ƙasar ke buƙata. Amma Honorable Bashir Babali daga jihar Kano ya yi wannan jawabi a zauren majalisar a lokacin da suka ɗauki tsawon lokaci suna muhawara a kan dokar.
Today, globally, everywhere, Peace Corps is considered as a volunteerism.
Honorable Bashir Babali ya ce, a yau duk duniya ana ɗaukan ƙungiyoyin zaman lafiya a matsayin ƙungiyoyin sa-kai ne. Mu ba za mu zama daban a Najeriya ba. Wannan ƙungiya ta sa-kai ce, ba zai yi mu goyi bayan kafa ta ba, saboda akwai ire-irensu da yawa a wannan ƙasa tamu. A nan ma dai Honorable Yusuf Bala'ikara ke bayanin hujjar matakan da majalisar ta ɗauka.
Muna da abubuwan da ke aiki, ba mu inganta su ba, sai kuma ɗauko sabo, mu ci irin shi ne kuma da same aiki za su yi. Ina ga ai abu ma ya saba ma hankali to ni a tunani ya kamata a ce mun gyara waɗanda muke da su soja dan sanda immigration civil defense waɗannan abubuwan idan ana so a samar da tsaron ne amma ba kirkiro wani sabo ba
yaya kwararru a fannin tsaro ke kallon wannan mataki tambayar kenan da na yi wa Kabiru Adamu na kamfanin Beacon Securities ga amsar da ya bayar
ni fahimtata shine ya kamata mu inganta waɗanda muke da su wato tushi ko kuma makafa na su hukumomi na tsaro waɗanda ake shi nan matsalar take koda guda 1000 aka hito da su aka ƙara bisa ga waɗanda muke da su kuma ba a diba makafar ba ainihin tushin su inda matsalar take da horo da ake yi musu da kuma yanayi na aiki wanda suke ciki yau gaskiya bai da dama wanda zai ba su wanda har za su iya kare waɗannan abubuwa guda 3 da na faɗi akwai zargi da ake yi na kusan cin hanci da rashawa da ta yi yawa a cikin yadda ake gudanar da su waɗannan ma'aikatu ne na gwamnati na tsaro wanda muke da su yanzu uwa uba hukumar 'yan sanda a wannan yanayi aka ce a fito da wata ma'aikata gaskiya sai dai ta ƙara shigewa a cikin wannan hali waɗanda sauran su ma suke ciki
A watan Fabrairun bana ne shugaba Muhammadu Buhari ya kisa hannu akan dokar Peace Corps din bayan majalisar dokokin kasar ta amince da ita. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Nigeria kasa ne ya uwa daya, uwa daya uba daya kasa daya. Nigeria uwa daya uba daya.
To madalla a gaida Madina Dauda. Asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ya yi gargaɗin cewa barkewar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo na barazana ga lafiya da walwalar yara. Haka kuma dole ne a ɗauki matakai na musamman don taimakawa rayuwar yara. Yanzu dai ga fasar rahoton Lisa Schlein. Kananan yara a yankunan da cutar Ebola ta shafa a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo na fuskantar barazana. Barazana ta farko ita ce ta rayuwa. Ebola cuta ce da ake iya kamuwa da ita cikin sauki. Kuma tana kashe-kashi 20 zuwa 90 na mutanen da suka kamu da ita. Asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya UNICEF na tunkaran matsalan ne ta hanyar saka raɗun ma yaƙi da ƙwayar cutar. Mai magana da yawon asusun tallafawa kananan yaran Christophe Volirek ya ce makarantu su ne muhimman wuraren da za a iya rage yaɗuwar cutar ga kananan yara.
UNICEF is scaling up prevention efforts in school across all the 3 affected health zones.
Yace asusun UNICEF na auna hanyoyin kariya a makarantun da ke a baki ɗaya yankuna uku da ke fama da cutar. Cikin hanyoyin hada kokarin da ake yanzu haka na samar da wuraren wanke hannu a makarantu 277 da kuma goyen bayan ƙara ƙaimin wayar da kai da zai kai ga sama da ƙananan yara 13,000 a biranen Bandaka da Bikoro da kuma Iboko. Barkewar annobar Ebola ta baya da aka gani a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da kuma yaɗuwar cutar a wasu ƙasashen yammacin Afirka ya nuna mummunan halin da ƙananan yara suka shiga ta hanyar rasa iyaye da 'yan uwansu. Bolerek ya faɗa wa muryar Amurka cewa yara marayu na fuskantar wariya saboda alaƙarsu da cutar.
There is, as you mentioned rightly, the risk of stigma.
Ya ce kamar yadda ka ce gaskiya ne. Haɗarin shiga yanayin da kuma haɗarin baban yaro ko mai kula da shi ko mahaifiyarsa ta mutu bayan kamuwa da cutar hakan na shafar tunanin yara. Bolerek ya ce asusun UNICEF na ɗaukar matakan kariya. Ya ce ƙwararru na taimakawa iyalan da annobar Ebola ta shafa. Haka kuma suna taimakawa ƙananan yaran da suke cikin damuwar rasa wasu na kusa da su.
To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa ƙarfe 11:14 na safe. Ga Ibrahim Ka Almasi garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku masu azumi kuma barkanku da ayyukan ibada yau za a ji ansar tambayar masu sauraron mu da dama game da ka'ida da kuma fallar azumi da kuma ansar tambayar Alhaji Abubakar Dangusau kan yadda tsawon lokacin azumi ya bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa To bari mu fara da ansar tambayar masu sauraron mu da dama kan falala da kuma ka'idar azumi. Idan masu tambayar na saurare, ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da ansar ku.
To da farko dai kamar yadda muka sani azumi sai mu dauke shi akan ma'anarsa ta lugha wato yaren Larabci. Idan aka ce azumi ana nufin kamewa. Kamewa daga barin duk wani abun da yake mutum yi alwashi ko alkawarin ba zai yi shi ba. Kamar yadda in muka dubi tarihin Nana Maryamu lokacin da ta haifi Sayyidina Isa alaihi salam lokacin da ta je wa mutananta cewa ai shi din nan gata nan ta zo da wani abun da yake ba a saba gani ba. Sai ta ce ai ita ta yi bakance ta yi alkawari ta kame bakinta wato ma'ana ta tana azumin magana. Sai ta yi nuni da wannan ɗan nata Annabi Isa akan ya yi bayani kuma suka yi mamakin bayanan da ya yi. Kaga wannan kamewan da ta yi na rashin magana shi ma azumi ne. Inni nazartu lirrahmani sawma. Sannan ma'anarsa ta biyu a fagen shari'a shi ne wato kamewa daga barin ci da sha da jima'i ko kuma shigar da duk wani abu ko ruwa ne ko abinci da duk wani abun da zai shigo ta kafatan baki a hanci kunne ido dubura farji da makamantansu har ya kai ga makoshi ko kuma ya shiga cikin ciki to duk waɗannan barin yin su tun daga ketowar alfijir har zuwa faduwar rana da niyan yin ibada shi ake ce ma azumi. Sannan kuma azumin nan rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kamar yadda aka sani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewa an gina musulunci akan rukunai guda biyar daga cikin su akwai azumi. Sannan kuma har yanzu azumin baya tabbata sai da abubuwa kamar haka. Idan watan Sha'ban ya kai kwana 29 aka duba aka ga jinjirin wata washe gari ko kuma a wannan yammacin na 29 to gobe zai kasance ɗaya kenan ga wata Ramadan. Sannan idan ba a gani ba watan ya cika wato shi Sha'ban din kwana 30 to watan musulunci baya kwana 31 dan haka ya zama dole ko an gani ko ba a gani ba gobe a tashi da azumi a ranar 30 ga wata wato gobe ɗaya ga wata kenan. Sannan azumin nan yana zama wajibi ne akan wanda yake musulmi mai hankali baligi lafiyayye kuma mazauni wato ma'ana baya cikin hali na tafiya ko wata lalura wacce za ta hana mishi yin azumi. Idan waɗannan sharuɗa suka haɗu to shikenan sai azumi ya wajaba akan mutum. Sa'annan azumin nan kuma ana yin shi ne a cikin wata na 9 wato wata Ramadan a cikin watannin addinin musulunci. Sannan daga cikin abubuwan da ake son mai azumi ya yawaita yi shine ya yawaita neman gafarar ubangijinsa, ya yawaita neman kusanci zuwa ga Allah wajen yin istighfari lakin Annabi da hailala da kuma wato yawaita karatun alqur'ani mai girma. Domin shi watan azumi a cikinsa ne aka saukar da alqur'ani ɗin gurungum daga Lauhul Mahfuz zuwa saman duniya, sannan aka ci gaba da yin wahayinsa wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi tsawon shekaru 22 ko kuma zuwa 23 da yayi yana Annabi manzo. Dan haka wato waɗannan ibadoji su aka fi buƙatar mai azumi ya rinƙa yi. Sannan kuma ba a son mai azumi ya yawaita wato tunani da kallace-kallace da surutan banza ko hayaniya ko har ta kai shiga yin faɗa da wani wanda yake shi ma mai azumin ne ko ba mai azumi ba. Domin har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa wanda duk ya ainihin tsokane ka ko ya zage ka ko ya faɗa da kai yayin da kake cikin azumi to kace masa kai din nan mai azumi ne, kai mai azumi ne, wato ma'ana ba za ka yi waɗannan abubuwa na wauta wanda shi yake yi ba. Sannan baya ga haka daga cikin abubuwan da ake buƙatar mai azumi ya yawaita yi shine ya yawaita kyauta da sadaka, sadar da zumunci, kyautatawa iyali, sakin fuska, hakuri da kuma sauran abubuwa da ake buƙatar wato mutum nagartacce ya yawaita aikata su. Sannan kuma har yanzu ana hanin mai azumi da ya rinka wasa da ainihin wato ruwa, ma'ana ya rinka kurban ruwan yana tofarwa har ya kai ga ya zarce zuwa makoshinsa ko kuma wato ainihin ya rinka wasa da hannunsa ko yatsansa har ya rinka kakalo amai da makamantansu. Sannan kuma akwai abubuwan da mai azumi yake aikatawa waɗanda suke in ya aikata su zai kai ga ya rasa azuminsa har kuma wani zai kai shi ga yin kafara. Kamar misali idan mutum mai azumi da rana ya sadu da iyalinsa ko kuma ya sadu da wata mata ta hanyar jima'i to matukar azzakarinsa ya shiga cikin farjinta ko da bata kawo mani ko shi ya kawo mani ba wannan azumi ya kare. Kuma idan da yaddanta ne shi ma da yaddansa suka yi wannan jima'in to dukkansu za su yi ramuwa tare da kafara, wato ma'ana za su rama azumi guda guda sannan kuma za su rama azumi 60-60. sannan idan kuma shi namijin ne ya fi ƙarfin macen, wato ma'ana ya auka masa ko da ƙarfi ko dai da wata irin dabara ya yi jima'i da ita da rana a cikin azumi ba da santa ba, to idan ta fahimci cewa ya sadu da ita ɗin, to babu shakka ita za ta rama azumi guda ɗaya ne kawai, shi kuma zai rama azuminsa guda ɗaya, sannan zai yi kafaran guda 60 nasa, ita ma kuma zai yi kafaran guda 60 nata, saboda tilasta mata ya yi. Sa'annan daga cikin abubuwan da idan mai azumi ya yi su babu komai a kansa, misali da rana idan mutum yana azumi ya kwanta ya yi barci ya tarar da ya yi mafarki har ya fitar da mani, to wannan kawai zai tashi ne ya yi wankan janaba, amma azuminsa yana nan, babu ramuwa, babu kafara. Amma idan mutum saboda tsananin sha'awa ko tunani ko wasa ko wani abu da ya kai ga shi ba mani ya fitar ba, mazi ya fitar a cikin azumi da rana, to shi kuma zai wanke azzakarinsa ne, duk da dai mazi ba a mata wankan janaba, zai wanke inda maziyin nan ya fito da duk inda kazantar maziyin ya taba, to kuma shi wannan zai kama baki bai da azumin wannan yini, amma ba kafara zai yi ba, ramuwa guda ɗaya zai yi.
To sai kuma ansar tambayar Alhaji Abubakar Dangusau kan yadda tsawon lokacin azumi kan bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa. To Malam Abubakar, wannan yakan bambanta daga lokaci zuwa lokaci. To amma wasu ƙwararru sun yi wasu dabaru na lissafi sun yi kiyasi. Ga abin da wata malama Yasmin Hafiz ta kamfanin yaɗa labaran Hupos da ke nan Amurka ta bayyana. Ta ce sashin addini na Hupos ya yi lissafin lokaci tsakanin alfajir da magariba tun ranar farko ta azumi, kuma an yi wannan lissafin ne bisa fahimtar cewa akan so mu azumi ne daga lokacin sallar alfajir a ƙare lokacin sallar magariba, wato kimanin wuni guda. Malama Yasmin ta gabatar da bayani daki-daki wanda ya nuna cewa a duk faɗin duniyar nan, inda aka fi shafa lokaci mai tsawo ana azumi shi ne Reykjavik na ƙasar Iceland, mai sa'o'in azumi wajen 21:57. Na biyu shi ne Stockholm na ƙasar Sweden, mai sa'o'in azumi 20:57. Na uku kuma shi ne garin Juneau na jihar Alaska ta Amurka, mai sa'o'in azumi 19:51. Na huɗu shi ne birnin London na ƙasar Ingila, mai sa'o'in azumi 18:53. Na biyar shi ne birnin Berlin na ƙasar Jamus, mai sa'o'in azumi 19:01. Na shida shi ne birnin Toronto na ƙasar Canada, mai sa'o'in azumi 17:14. Na bakwai shi ne birnin Istanbul na ƙasar Turkiyya, mai sa'o'in azumi 17:13. Na takwas shi ne birnin Beijing na ƙasar China, mai sa'o'in azumi 17. Bari mu tsallaka zuwa na 12, wanda shi ne birnin Tehran na Iran, mai sa'o'in azumi 16:20. Za mu sake tsallakawa zuwa na 16, wanda shi ne birnin Karachi na Pakistan, mai sa'o'in azumi 15:09. Za mu sake tsalle zuwa na 18, wanda shi ne birnin Makka na ƙasar Saudiyya, mai sa'o'in azumi 14:53. Sai kuma na 19, wanda shi ne birnin Mumbai na ƙasar India, mai sa'o'in azumi 14:38. Na 20 shi ne birnin tarayyar Najeriya Abuja, mai sa'o'in azumi 14:03. Bari mu tsallaka zuwa na ƙarshe, wato na 23 a wannan jerin, wanda shi ne birnin Sydney na ƙasar Australia, mai sa'o'in azumi 9:56. Wato idan za a sauƙaƙa amsar, sai a ce birnin Reykjavik na ƙasar Iceland, mai sa'o'in azumi 21:57, shi ne ya fi tsawon lokacin azumi. Hasalima ya ninka sa'o'in azumi mafi gajarta na birnin Sydney, wanda kimanin 9:56 ne kawai. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban ansar tambaya kan azumi da kuma su tambayoyin. Yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da kuma injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma makon gobe.
To madalla gaida Ibrahim Kalmasi. Albarkacin watan Ramadan ga nasiha daga Malam Sunusu Ahmad Kutama.
Assalamu alaikum, ni ne Sunusi Ahmad Kutama. Shi dai azumi wato shi ne kamewa daga wasu sha'awoyi guda biyu na cin abinci ko sha da kuma kamewa na sha'awan gaba na cin saduwa da iyali tsawon huduwan alfijir zuwa faduwar rana daga cikin wannan wata na Ramadan da ya kama har zuwa ƙarken sa. To wannan shine azumi wanda Allah ya wajabtawa musulmi, wajibi ne matuƙa yana da lafiya, matuƙa yana a gida ya wannan azumi a duk tsawon rayuwarsa idan wannan wata ya kama saboda faɗar Ubangiji. Shahru Ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhudi wal furqan, da kuma ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. An wajabta muku azumi kaman yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka gabace ku, ku yi azumin nan domin ya ja ku zuwa ga jin tsoron Allah. To Allah ya tabbata mana da jin tsoron Allah, ya sa wannan azumi namu ya tsarkake zukatanmu da halayenmu gaba ɗaya, ya sanya mana karbuwa a cikin ibadanmu da kuma addu'o'inmu. Assalamu alaikum.
To Allah ya saka da alkhairi. Yanzu kuma lokaci ne da zan karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email. To saƙonmu na farko a yau ya zo ne daga Babagana Alhaji Dabuwa Nguru. Ya ce fata na garin Lamiri, Allah ya sa wannan ganawa da shugaba Muhammadu Buhari da ƙungiyar mata 'yan majalisa a ranar Juma'a da ta gabata, Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sai kuma saƙon da ya fito daga Shehu Adamu Jawo wanda ke cewa muna fata fim ɗin da 'yan Kannywood ke shiryawa yanzu haka mai suna ce ma zaune zai zaburar da matasanmu da ke cikin wannan rukuni na jiran tsammani wajen miƙewa su nemi na kansu maimakon tsayawa jiran tsammanin tsintar da miya akala a cikin dare ɗaya. Sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa Allah ya ji kan waɗanda suka mutu sakamakon hatsarin mota a ƙasar Uganda, ya kiyaye afkuwar hakan nan gaba. Saƙo daga Alhaji Umar Fuewa Gashiwa. Sai kuma saƙonmu da ya zo daga Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau, ya ce da Latin Funakayi, malaman addini ku bayyana wa iyaye haƙƙin da ya rataya a kansu na tarbiyyantar da 'ya'yansu don su kauce mummunar ɗabi'ar shaye-shaye da ababen maye da suke birkita musu ƙwaƙwalwa a wuraren da suke tafsiri. Sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito daga Yusuf Emradan mai Gombawa jihar Gomben Najeriya, ya fara da sallama ya ce muna fatan Allah ya sa kasafin kuɗin da majalisa ta gabatar wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, kasafin kuɗin za a yi amfani da shi inda talakan Najeriya zai gani a ƙasa, wai an ce kare ana biki a gidansu. Sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa don Allah shugaba Buhari kai abu mai yiwuwa domin ganin ma'aikatan kiwon lafiya sun koma bakin aikinsu saboda talakawan da suka zaɓe ka suna cikin wani yanayi. Saƙo daga Baffa Haruna Bajoga garkuwar ƙungiyar muryar talaka. To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Koriya ta Kudu ta bayyana yau cewa tana sa ido sosai kan kai komo da ake tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa bayan sa'o'i 24 da shugaba Donald Trump ya janye daga nan ya sake bayyana yiwuwar zaman tattaunawa da Koriya ta Arewan ko kuma shugabanta Kim Jong-un. Shugaba Trump ya ce suna magana yanzu haka, suna kuma matuƙar son a tattauna. Ya ce suna tattaunawa kuma suna gani bisa ga dukkan alamu hakan za ta faru. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu kuma Moon Jae-in ya gana da takwaran nasa na Koriya ta Kudu Kim Jong-un yau Asabar domin tattaunawa kan yiwuwar taron ƙolin da ake kyautar zaton gudanarwa tsakanin shugaba Donald Trump da takwaransa na Koriya ta Arewa bisa ga cewar Koriya ta Kudu ganawar shugabannin ta biyu a cikin wata guda wata 'yan watanni.
To madalla, kafin mu yi salama muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan sarkin Dogarawa Honorable Ibrahim Atawal Ibrahim, wanda Allah ya warsuwa, Allah ya ji kansa, ya gafarta masa, ya kuma bawa iyalai haƙurin jure rashi. To anan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya. Yanzu a madadin
Grace Alheri Abdul
da ta yana gabatar da shirin da kuma Salamun Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Boytek wato zanga-zanga, ni Sarfila Hashin kuma nake cewa sai mun sake dawowa da karfe 9:30 na dare a Nigeria da Niger, karfe 8:30 a Ghana. Salamu alaikum.